haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdul ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar 1 ga watan Maris shekara ta 2020 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka shirye take tunkarar duk wata matsala da ta taso game da cutar mura coronavirus a daidai lokacin da jami'an lafiya Amurka ke bayyana mutum na farko da ya mutu sanadiyar cutar. Trump ya faɗi jiya Asabar a wani taron manema labarai a fadar White House cewa mutumin da ya rasu dama can wani ɗan sama da shekaru 50 ne da ba shi da ƙoshin lafiya ya mutu ne a jihar Washington. Yayin da ya ce watakila za a iya samun ƙarin mutanen da za su kamu da cutar a Amurka amma babu wani dalili da zai sa mutane su tsorata. Daraktan hukumar da ke hana yaduwar cututtuka ta CDC Robert Redfield ya ce babu wata alama da ke nuna cewa mutumin ya kamu da cutar ne sanadiyar tafiya wata ƙasa da ya yi. Gwamnatin jihar Washington wato gwamnan jihar Washington J. Inslee ya ayyana dokar ta ɓaci jiya Asabar ya kuma umarci komi da su yi amfani da duk wasu hanyoyi da suka dace domin tunkarar annobar. Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden ya samu nasarar lashe zaben fidda ɗan takara da aka yi jiya a jihar South Carolina daga garin Madinjaye, nasarar da ta ba shi damar ƙara ƙaimin yakin neman zabensa. Zaben jin ra'ayin waɗanda suka kada ƙuri'unsu kafin a rufe zaben jiya Asabar ya nuna kusan waɗanda suka kada ƙuri'un 8/10 suna goyon bayan Biden ne a South Carolina. Haka kuma zaben jin ra'ayin mutane da cibiyar Edison Research ta yi ita ma ta nuna cewa mutane 6/10 sun ce sun ce goyon bayan da ɗan majalisar jihar James Clyburn ya yi wa Biden shine ƙara takarwa a zaben da suka yi. Zaben fidda ɗan takarar da jam'iyyar Democrat da aka yi a jihar South Carolina jiya shi ne zaɓe na farko da aka yi a wata jiha ta kudancin Amurka wanda ya nuna irin goyon bayan da ɗan takarar ke samu daga baƙaƙen fatar Amurka. Wata yarjejeniya mai cike da tarihi da aka ƙulla tsakanin Amurka da ƙungiyar Taliban jiya Asabar, Amurka ta alƙawarin maido da dakarunta gida daga Afghanistan da watanni goma sha hudu masu zuwa. A matakin farko Amurka za ta rage dakarun nata daga 13,000 zuwa 8,600 nan da kwana 135. Sai dai janyewar dakarun za ta ta'allaka ne akan alƙawarin da ita ƙungiyar Taliban ta ɗauka na ƙin bari 'yan ta'adda ciki hadda Al-Qaida su yi amfani da yankunan da ke ƙarƙashin ikonta wajen yi wa Amurka ko sauran ƙawayenta barazana. Matsayar da aka cimma ta taɓo batun samar da damar da za a iya tattaunawar sulhu ta cikin gida a ƙasar Afghanistan wacce ƙungiyar Taliban za ta shiga. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na daga cikin waɗanda suka shaida wannan matsayar da ake ƙoƙarin cimma wacce ake sa ran za ta zama sharar fage da yunƙurin kawo ƙarshen yaƙi a Afghanistan. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kammala zaman tattaunawa yadda za a shawo kan rikicin siyasar kasar Libya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ke shiga tsakani ba tare da an cimma wata ƙwaƙƙwarar matsaya ba, sai dai an amince cewa za a sake haɗuwa a cikin wannan wata na Maris. Taron da ya faro ne da tangarɗa tun ma kafin a fara tattaunawar, inda mambobin ɓangarorin da ke takaddama da juna suka janye daga zaman. Hakan ya sa wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman da ke jagorantar sulhun Gassin Salami ya nuna rashin jin daɗinsa tare da cewa an shammace shi.
We were surprised the day the meeting was supposed to start that some people
ya ce mun yi mamaki ranar da ya kamata a ce an fara taron sai gashi an ce wasu su fita daga ɗakin taron. ita dai Libya ta shiga rudanin siyasa na baya-bayan nan ne tun lokacin da ƴan tawayen sojoji masu goyen bayan Khalifa Haftar suka kai hari kan birnin Tripoli inda nan ne fadar gwamnatin ƙasa da kasashen duniya suka amince da ita. Rikicin ya yi sanadiyar mutuwar mutum 1,000 ya kuma raba wasu dabbai da mahallansu. Daga ƙarshe tsoron yiwuwar daɗa munin tashin hankalin da ake fama da shi a Siriya ya ƙara ƙaruwa bayan da dakarun Turkiyya suka kai wa sojojin Siriya wasu hare-haren mayar da martanin kashe sojojinsu 33 da aka yi. Bayan tashin hankalin shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce ƙasarsa ba za ta ci gaba da dakatar da bakin haure ba a yunkurinsa na shiga Turai. Dubban bakin haure sun hada a bakin iyakar Turkiyya da Girka da kuma Bulgaria. Yan sannan kasar Girka sun harba konan tsohuwa a jiya Asabar kan bakin hauren da ke kokarin shiga kasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako, za mu ci gaba ne da duba batun yanayin dangantakar aiki tsakanin hukumomi da ma'aikatan yaɗa labarai ko gidan jaridu. Wanda a wannan makon za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwariyayi da Malam Bashir Muhammad Bashir, ɗaya daga cikin gogaggen ɗan jarida a Najeriya da ke jihar Kano. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin ci gaban tattaunawar.
Shi kuma jami'in tsaro shi ma a yadda tsarin mulki ya masana sama su gunnan a matsayinsa na wanda aka bashi dama ko aka bashi alhakin kula da rayuwar al'umma da kuma kare lafiyarsu. Kuma galibi matsalar da take kawo ake samun dangantaka a tsakanin waɗannan bangarori guda biyu shine zaka samu akwai jami'an tsaron da saboda zakewar aiki sukan wuce gona da iri domin kila wata kila su burge iyayen gidansu waɗanda suke kariya. Dan zaka ga wani lokaci idan ana taro ko shugaban ƙasa zai zo jiha ko mataimakin shugaban ƙasa zai je jiha, idan ka dubi irin yanda su ƴan jarida suke fuskantar matsala wajen gudanar da aikin su, zaka yi mamaki. Wanda akwai lokutan da zaka ga ƴan jaridan sun kekkasa ƙasa, sun fito sun yi magana, sun ya fara cewa duk wani abin da ake na nuna wato irin aiki ne na ganin ido waɗansu jami'an tsaron suke don su burge iyayen gidansu. To idan ba mu aikin naku ba zai tabbata ba. Kuma in mun so mu ɓata ziyarar a matsayinmu na ƴan jarida, akwai layi ɗaya kawai a cikin rahotonka da in ka ga dama za ka yi shi, dukka ɓata wannan ziyarar da aka so. To irin wannan abubuwa waɗansu daga cikinsu sukan gane illar haka, har ma su tsawatawa ƴan uwansu cewa hakan ba shi ne abin da ya kamata ya yi ba. Akwai kuma matsayin da ake kallon ƴan jarida, waɗansu jami'an tsaron suna ganin ɗan jarida kamar barazana ne ga shi. Duba da kai duk lokacin da ka je za ka ɗauki labari ko za ka yi aikinka ko za ka yi bincike na kwakwaf, musamman irin binciken nan wanda ake kira investigative journalism, wanda ake bincike a gano kwakwaf ɗin gaskiyar lamari. Jami'in tsaro wani lokaci ya kalli ɗan jarida kamar mai tonon asiri ne. Kuma idan ka kalli aikin jami'in tsaro, za ka ga cewa duk labarin da ɗan jarida yake samu shi ba ɓoye labarinsa yake ba. Bambancinsa da jami'an tsaro, akwai bayanan sirri waɗanda jami'in tsaro ke tattarawa wanda kuma ba lallai bane bai ga al'umma.
Yawwa, dama a wannan gabar dama abin nake so in gama, dama su ƴan jarida ana zargin su da fallasa abin da bai kamata al'umma su sani ba a wata gabar da bai dace su sani din ba, musamman al'amuran da suka shafi tsaro.
To kaga misali da kai haka sai ka tuna mun wani abu da ya faru tsakanin kamfanin buga jaridun Daily Trust da kuma komandan da yake kula da wannan tafiya da ake na kokarin dakile irin barazana da ake ta masta da kayar baya a arewa maso gabacin Najeriya a Maiduguri, a inda ita jaridar Daily Trust ta buga labari a bisa ga doren kafofin da ta ce majiyoyin da suka shaida mata na irin shirye-shiryen da su komandojin sojan da suka yi a filin daga na irin yadda za su farmawa da abokan gaba waɗanda ake kokarin daƙile wannan matsala abin ya kawo kace na ci wanda kuma daga baya ita rundunar sojojin ƙasar nan take ganin kaman matakin da jarida ta dauka na fallasa irin tsare-tsaren sirrin da su hukumomin sojojin suka yi a matsayin cewa zai iya kawo barazana ga rayukan su da karanmu da suke filin daga suke yaki to anan na kalli abin to ta fuska guda wanda kuma in an buta barawo abu ta mabi so dan duk a lokacin da ake so a ga an tabbatar da tsaro na ƙasa kuma duk lokacin da aka ce akwai barazana ga rayukan al'umma to koda akwai mataki ne freedom of expression na yadda ake da yanci faɗa albarkacin baki a matsayin aikin jarida idan aka ga duk rahoton da aka buga zai kawo barazana ga national security to za a iya aje wannan labari ba za a buga shi ba duba da irin illar da abu
zai tsaron ƙasa
sha'anin tsaron ƙasa dan sha'anin tsaron ƙasa yafi dukkan wani interest da wata bukata wanda za a iya gabatar da ita a tabbatar da ita da sunan wai ana da yancin da za a yada labarin to kaga idan ka duba za ka yi abin adalci a lokacin da su hukumomin rundunar sojan ƙasar nan suka gani abinda aka yi musu ba daidai bane an samu ra'ayi mabambanta tsakanin al'umma waɗansu su ce abinda aka yi wa shi rahota wannan mai bada labari na kamfanin Daily Trust bai daidai ba waɗansu kuma su ce matakin da aka ɗauka na adakile irin wannan abin kaga bai faru shine abin da ya dace dan ita kanta kungiyar yan jaridu na ƙasa da sauran da masu ruwa da tsaki sun yi wannan to abinda ya kamata a kalla ko a duniya da ta ci gaba ko su a kasashen da suka ci gaba duk abin da aka san cewa zai iya illata matsayi wato national security tsaron ƙasa to koda akwai haƙƙi na faɗa albarkacin baki akan auna a ga fa'idar yin haka da rashin fa'ida
wato da zai maganar dokoki da ka'idoji wanda suke wa wato jarragamar harkokin gudanar da aikin jarida sannan kuma akwai dokoki da suka shafi yadda jami'an tsaro ya kamata ko su kansu ko mutane su dinga aiwatar da kansu wai inda ake samun irin wannan takaddamar takacce na ce wannan ya shiga hurumi wancan bai shiga ba misali da sauransu dokokin namu ne wata kila suka tsufa za a iya cewa ba su dace da yanayin da zamanin da ake ciki ba ko kuma a'a masu aiwatar da dokokin ne daga bangaren jami'an tsaron zuwa bangaren yan jaridar ba sa bibiya ko ba sa bi sau da kafa waɗannan tanane na dokoki
kowanne za a iya samun irin wannan matsala duk aikin da ka sani akwai abin da ake kira ethics akwai dokoki akwai sharuɗan gudanar da aiki shi kansa tsarin yadda ake ba da labarin na akwai dokokin da suke tabbatar da yadda ake tabbatar da wannan aiki kuma za ka ga galibi su kansu daga bangaren jami'an tsaron akan wuce gona da iri saboda an jahilci wannan dokoki waɗansu kuma sun san da dokokin kuma ake take su ko ga yan jarida su ma akwai ethics ɗin da kowa ya san akwai shi su ma suke take su kowane bangare ana samun wannan violations ɗin da ake gani na kare dokokin nan illa iyaka abin da ya kamata yi da duk kowane bangare zai san hurumin dokarsa ko da ya sani ɗin zai aiwatar da abin 100% cikin yadda aikinsa zai inganta to ko da an samu takaddama a bangarorin guda biyu abu ne mai sauki mutane su gane wanda yake da laifi
kaga wannan takaddama ita wannan takaddamar har yanzu ba ta hana ana aikin nan tare ba
shi mutum duk wanda yake da sana'a kullun a cikin sana'arsa in dai bayo ya ce yayi ban kwana da sana'arsa ba sai ya hakuri kuma kowace sana'a tana da irin nata matsaloli da irin hadarin da mai sana'ar yake fuskanta da dan jarida da jami'in tsaro kowanne yana iya fuskantar matsala a rayuwarsa jami'in tsaro ya kare sarransa a filin daga a lokacin da yake kokarin kare lafiyar al'umma da kayayyakinsu dan jarida ya kare ransa a filin daga shi ma a lokacin da yake so ya dauko rahoton abin da yake faruwa a lokacin da jami'in tsaron yake so ya aike sa to kaga dai nan dan juma da dan juma ne dai yana nan kware da gaske
idan wai yaya kake ganin za a yi wani hanyoyi kake ganin za a bi a rage waɗannan takaddama da rashin fahimta da ke wakana wasu lokuta a lokacin musamman a nan Najeriya misali musamman a daidai lokacin da ake fuskantar kalubalen tsaro waye ya kamata ya taka wata rawa wajen ganin cewa an daidaita al'amura
abin da ya kamata a yi shi wannan haƙƙi yana kowane bangare a ciki ya kamata a samu abin da ake kira synergy wato fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da ma'aikatan yada labarai. Kuma kullun abin da yake kawo mana cikas shine rashin shirye majalisin taron karawa juna ilimi da za a kira masana a waɗannan fanni guda biyu, da masana a harkokin tsaro da masana a harkokin yada labarai, a ɗauko kasidu da za a gabatar a kira waɗanda suke da ruwa da tsaki lokuta-lokuta, ana wayar musu da kai, ana nuna musu dukkan wani nau'i na ayyukan da ya shafi ɓangarorin guda biyu domin su fahimci junansu. Idan aka yi haka ana ƙara wayar da kai kullum, ana ganewa. A yanzu idan ka duba za ka ga hatta ɗabi'u irin na jami'an tsaro a da yanzu misali a ƙasarmu na Najeriya, za ka ga an samu abin da ake kira civility a tsakanin jami'an tsaro da ma mutanen gari. Za ka ga tsari irin na mu'amala ya canja, wayewa takan shigo, kuma kullum a aikin nan aka ɗauki yaran da suka yi ilimi suke shiga cikin irin wannan ayyuka. An zo da wani sabon wayewa da kusan ake ganin cewa jami'in tsaro ba abokan gaba al'umma ba ne, abokan hudda ne wanda kuma suke da haƙƙin su ga sun kare lafiyar ka da kai.
Masu sauraro, a nan shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako zai dasa aya, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, babban bakon namu Malam Bashir Muhammad Bashir da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Babu laihi kuɗi in ka diba ko kasashen Turai. Babu ƙasa ɗe yanzu in ka diba Alman sun bar Dutchman, in ka diba France sun bar France. Duka kasashen nan suka yi na'am suka ce tahiyyar tattalin arzikin duniya babu ƙasa ɗe ta kawo da take iya fuskantar shi. Sai an yi gungu.
Suka gamu wannan 15 na ECOWAS suka ba wannan kudin nasu sunan ECO, kuma suka ce ECOWAS bai yada alaka da kudi daya, yana garkuwa da euro da dola da kudin China da kudin Japan.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yau ne muke so mu so mu kawo muku muhawara ta musamman game da sabon kudin nan na ECO, wanda ake cewa wasu kasashen Afirka ta yamma suna kokarin su fito da shi domin ya mai kudaden su ne yanzu.
To assalamu alaikum, sunana Madam Hadiza Muhammad, nan din kartin sabon garin Maradi. To haraka kudi ni dai ina biyan bayan a sake kudi, idan a sake kudi, amma sake kudi da za a yi tunda sai fa ai horon shi ke buga sai fa kenan, ko yanzu kenan wanga da za a sakewa kenan, ita za ta buga kenan, har yanzu muna nan basa mulkin mallaka. Nigeria ba ita ke buga naira ta ba, to yanzu aka ce su za su buga mu, kuma har yanzu dai muna nan rike da su, suna nan rike da mu, ba mu kuce ba kudi a yi su. Amma ni in ana tambaya ta, an je an tambaye ni abi dina horon shi ka ta buga kudi.
Kasashe takwas na farko mallaka Faransa da suka hada da Jamhuriyar Benin da Burkina Faso da Guinea-Bissau da Cote d'Ivoire da Mali da Niger da Senegal da Togo su ne suka fara gabatar da kudirin samar da kudin na ECO domin ya mai takarda kudin su ta SEFA, wacce ba su kadai ba ana amfani da ita a kasashe 14 na Afirka ta Yamma da kuma Afirka ta Tsakiya. To daga baya ne a wani taron da aka yi a Abuja Najeriya a watan Yulin shekarar 2019 da ta gabata, yawan kasashen da suke nuna sha'awar rungumar aƙidar yin kuɗi bai daya a kasashen ta Afirka ta Yamma suka cira zuwa 15, bayan da wasu kasashe guda 6 da suka hada da Najeriya da Liberia da Ghana su ma suka shigo cikin rukunin waɗanda suke sha'awar amfani da wannan kuɗi na ECO. To an da sha ɗage ranar da za a soma amfani da wannan takardar kuɗin ta ECO, domin daga shekarar 2000 zuwa yanzu lokacin da aka soma maganar kirkiro da wannan kuɗin, an ɗage soma amfani da shi har sau uku a shekarun 2005 da 2010 da kuma 2014. Yanzu nan ma zaman da ake shi ne cewa wai za a fara amfani da kuɗin daga watan Yuli wannan shekarar da muke ciki ta 2020. Sai dai shi ma wannan zancen rukunin manyan bankunan kasashen raya ƙasar na Afirka, wato African Development Bank Group, sun bayyana shakku kwarai da cewa da kyar za a kai wannan lokaci ba tare da an canja ranar fara amfani da kuɗin ba. Ba da bayan wannan duka har yanzu akwai korafe game da yiwuwar shi kansa wannan shiri musamman bayan da shugabannin kasashen Najeriya da Ghana da Gambia da Liberia da Saliyo da Guinea suka fito karara suna nuna rashin amincewa su da sanarwar da shugaban Cote d'Ivoire wato Alassane Ouattara tare da shugaban Faransa Emmanuel Macron suka bayar na cewa ai kudin sefa ne kawai za a canja wasu na zuwa eco to kai a dai dukkan wannan batun ne wakilin mu ne mai Suleiman Mun Barma ya shirya muhawara tsakanin Abdu Idi da kuma Siraji Isa domin fayyace matsayin kowannen su kan wannan takardar kuɗi
so Alhaji mushe kan maganar nan ta kudaden eco takardar kudade ta bai daya ainihi dai an sani kungiyar sai da yawo ce ke kan gaban wannan kuduri amma kuma aka waye gari kungiyar Imowa a karkashin shugabancin ta shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ya bada sanarwar cewar kungiyar Imowa ta kasashen Afirka ta Yamma na Faransa za ta zartar da su mu aiki da waɗannan kudade a shekarar 2020 shin ya kake kallon wannan mataki ko kuma wannan sabon al'amari
ai ka san dama alaka horan shi da kasashen mu ba da kasashen mu take da alaka ba da shi magabannin mu take alaka dan tana musu dodon bango tana neman ta kyare su da mutanen su dan su yantsuwa da ita ba zancen ECOWAS ba tana gaba bane a wanga eco zancen ECOWAS ECOWAS ce ta wakilanci shugaban Niger da shi baban Ghana tace su tahi su yi lissafi su ga yaya za a yi kasashen nan na ECOWAS sai kuɗi daya da shugaban Niger da shugaban Ghana suka tai suka yi 29 da watan June na 2019 kasar ECOWAS ta ce yanzu an amince sunan kuɗin ECO ne kuma ECO din yana bai da alaka da kuɗi daya flexible ne kenan cikin fane ne na dollar wanga euro kudin China bai da alaka da euro kadai yana da alaka da duka kudodi kamar fane ne flexible lokacin da aka zance an kana tune sai shugaban dai shi wanga watara din ya fito yace a kawai sai fa suna ne yace za a sauya mushi kuma ine fa flexible in kana tune sai shugaban kasar Niger ya fito yana nata abin da ECOWAS ta ce ECO sunan shi kuma tunda ECO sunan shi kuma ile flexible yana da alaka duk da wannan kudaden manyan kudade yanzu in ka dauka kamar yanzu mu kasan mu ai mu duka hawan kaho ne a fannin tattalin arziki mai alaka da wasu kasashe inda Nigeria ba ta ci tunda mai yawa tattalin arzikin mu da Nigeria ne na daya kenan na biyu yanzu dish ai ba horan shi bace da horan shi ne ce kenan inda ma da alaka da aiman a kudin shi to dama shi yadda na hodi maka da za mu fara zancen tsaren shi san Sahel horan shi tana amfani tana so ta yi amfani da shugaban Niger ta raba kan an je san Sahel to ta yi amfani da shi watara dan ta lalata abubuwa ka san matsalar horan shi kullum ma koko horan shi ta hudda Nigeria kan Nigeria ta shiga
wannan ana iya daukar sa akan matsayin wani takun
sa to yanzu ai ba zai ba reporter wanda yayi ai ya fito yace a zancen da watara yace ba shi bane aka tsaida kuma wannan kudin na ECOWAS ne kuma kaga gane ma yanzu ta huddo sanarwa ta ce tana yi da ECO kamar yadda aka tsaida shi
a ECOWAS
inda da gaskiya dan ka diba haka ga yaudara ai shugaban Niger ne ya kamata ko shugaban Ghana ya huto ya yi zancen kadibu ho mana hutun shi lokacin da makuran yake kasar Cote d'Ivoire shi watara din ya dauki jirgin shi ya tahi can reunion din ta ECOWAS
wanda aka Abuja
kuma ya komo da gudu yace mishi nayi abin da kace shikenan suka yi wannan ai kudin na kasashen takwas ne yace ko to me ya kai wanga ciki makuran dan mi sai da makuro
ba Faransa ta yi wa waɗannan kasashe mulkin mallaka ba
manta da wannan kasa yanzu ba zancen kasan mulkin mallaka yanzu ɗan kasa sun gane wannan abin da ake ce ma pact colonial shine horan shi ta gane ita ko horan shi ta sani in babu kasashen mu ba ta zama wani abu yanzu wajen sacciyan fisan su ne kare ragewa take
ita ce ta bakwai a duniya
yanzu ta bakwai ce kare ragewa take to yanzu in muka bujire ta ya za ta yi kadiba ho tarihi da baita da kasa bata da iraniyo mu amma sai aka washi gari ita da take company na daya a fannin iraniyo ka sani nani nani jarni ko na gabo ya za a yi ta bar mu duk yana cikin wannan abun wannan hoshi ne akai
yawa
shi watara hoshi ne ya huto yayi yamma ECOWAS kuma wannan zancen sun da yanzu sun maida mai martani kuma gana ta huto ta yi magana kuma Nigeria ma ta ce ta amince da wannan to wanga za su maida shuhura mutane su yi abinda za a yi kasashen mu su yi aiki da ECO din wannan kuma duk kasashen ECOWAS tunda kudin na kasashen ECOWAS ne shi watara ya janyo makuran ya danne mishi kai ne yayi babatin shi wannan babatin
Siraji ya wace irin fasara ko kuma kai ya kashi a lokacin da aka bada wannan sanarwa ta kudaden ECO a karkashin inuwar kungiyar EMUA a maimakon ECOWAS da ake ganin ainihin tun fil azal ita ce ke da wannan kudiri
yawa wannan kudi masu na France fa masu lambar turayen mallaka lokaci ya kai da ya kamata ɗan kasashen Afrika su ba kudaden su sunan da suka dama su ba su ga yadda suka ga dama su aza wannan kuɗi da duk irin tsarin da za su azawa na kuɗin su zamanto suna da lambar kasashen mu na gida shine kaga aka ce wannan lamba ta mulkin mallaka da ake ce ma France fa a janye ta kwata-kwata a bar kasashen Afrika su fuddo kuɗi masu lambar sunayensu
a yadda aka yi abin ba an gulu da kan zabo ne ba a ce sefa kawai ta shuwa ta koma ECO kai tsaye
a wannan lokaci ai ka gani ɗan wararen hula wanda suke cikin wannan kasashe suka yi ta rudani suna ta critique suna ta zage-zage suna ta komi da komi wannan shugabanni na wannan kasashe suka ce ya kamata wannan lissafi na kuɗi a dauke shi da hannu biyu a sake mishi tsari shi yasa ka gani wannan magabata ko wannan shugabanni suka yi taro abun kamar da a hankali ne yake taya ba zama ɗaya bane ba za a tashi gabaki ɗaya a ce fucil an sake komi
kamar matakin wani salo ne na tsarin tattalin arziki da su shugabannin nan ke ganin dole sai an bi ta kansa sannan a
cikin gurin da ta gaba duka kokowa ai da manta tattalin arzikin kasashen ne na saurari Alhaji Idi Abdu yayi magana ba ni a zaman a matsayina na da nake da dan sani kadan na wannan sani na
tattalin
arziki mu a lissayin da muke da gaskiya an samu ci gaba sosai an samu ci gaba kwarai tunda kudaden an aka yi su wai kudi ne sunan kudi wannan mutuka in babu tattalin arziki a cikin kasashen dan an sake ma kudi sunan ko ai kaza aikin banza ne babu wani abin da zai kawo sauyi mutuka a cikin kasashen in ba a yi hamzari ba na kasashen su zumunto suna kasashe ne masu karfi masu karfin tattalin arziki
to madalla to a gaishe ku malamai to idan Allah ya sa mun ga rana wacce za mu dawo da wannan shirin da za mu je ainihin rawar da Faransa take taka a cikin wannan maganar kudin ECO din nan da kuma irin tasirin da ake jin canja kudin nan zuwa ECO zai yi akan talakawa ya ayyukan nasu yanzu kan bari mu gode wa su bakin namu wato Abdu Idi da Siraji Isa tare da shi wakilin namu Sulaiman Barma da ke can Yamai da madadin su duka Ali Mustafa Sokoto ne a Washington mun ba ku lafiya
madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
Nasıl oranın